Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na kowane gauta. Shirin da ke kunshe da tsantsan rayin ƴan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokradiyya, kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasa sashi na 39 ya bada dama. Salisu Bafayu sunana, a yau zamu gabatar da shirin ne tare da abokin aiki
Ibrahim Isaac dan uwar Noke. Fatan mun yi juma'a lafiya.
Sai a biyo mu. Dan uwa barka da juma.
To sannan mallam Salisu, ya ibada.
To sai godiya.
To Allah ya amsa mana.
Amin ya rabbi. Kaga yau tafi uku ga wata.
Ai shine fa sabuwar shekarar nan ta fara gudu. Dade sanyi yana taka mata burki.
Kusan ana zancen an kwatanta shi wai da na kasar Ingila.
Ai shine.
An ce har kunnan doki suke.
Ai har ma wani lokacin sai ya ga na Najeriya wai ya ma fanna can karfi.
To ka san ni fatan da nake yi?
Na'am.
Yadda al'umar kasar nan ke jin wannan sanyi. Ya kasance dan bani na matakin sanya ya musu zuciya da mutane yake zuzutawa ko kuma suke kokawa ga gwamnatin APC.
Allah ya sa. To ya zama sallah na samun su ma sanyin zuciyarsu kuma sanyi game da sha'anin mulki ko?
Babu shakka.
To Allah ya amsa.
To ko da yake a ce haka ko idan akai la'akari da kalaman hamayya da muka fara jewa cikin tsokaci na kalaman da ko kuma sakon shugaban kasa a sabuwar shekara?
Sakon shugaba Muhammadu Buhari na sabuwar shekara ya dauki hankali kamar yadda ka sani. Domin bangarorin al'umma daban-daban suna yin fassara cewar kamar ma kalaman nasa basu saje da bukatun al'ummar kasa ba.
Wasu kuma na kallon sa a matsayin ma kamar wata tsokana.
To ai haka jam'iyyar PDP ma tace.
Tunda ana ganin
sanarwa da sakataren yada labaranta Kola Olabondian ya sanya wa hannu, kaga ayi maganan cewar ya za a yi ma kai shugaba Muhammadu Buhari ka zo ka irin waɗannan kalamai da babu wani abin da talaka yake so ya gani game da sha'anin mulki a nan gaba.
Ma'ana buƙatar talaka sun yi hannun riga da sakon shugaban ƙasan kenan yake
ne. Sai ma ko abin da yake nufi kenan.
Wasu kuma suna ganin cewa babu rami mai kawo zancen sa kan batun sake zarcewa ko kuma a'a bani da wata buƙata nan gaba ta takara.
Kwarai da gaske shi ma wannan abin ya dauki hankali, shi isa ma jam'iyyar PDP take cewa to wai ina ma shugaba Muhammadu Buhari ina wannan kalami, tunda ya san cewar ai dole daman zai tafi da shekara ta 2023, wai kamar mutum ne ya ce maka ya san zai mutu, wai kaga ai daman dole ma zai mutu.
To kaga wannan ya saje da tsokacin da comrade Amanullah Ahmad Muhammad yayi dangane da wancan sako da shugaban kasa ya aike a ranar 1 ga wata na wannan sabon shekara
ga al'ummar Najeriya ba.
Kuma karkabanta 2020 din nan, Najeriya za ta zama shekara nawa dan uwa? Shekara 60 chip da samun yancin kanta. Amma a wannan shekara 60 din chip sai zaman a duniya kap mun fi kowa matsanancin talauci. Mun fi kowa rashin zuwa makaranta. Kai duk wani abin da ake cewa alƙaluma wanda yau za a ce yau ga ƙasa ta dora na ci gaba. Mun dauka misali a waɗannan speeches din zamu ga shugaban ƙasa ya ce da yake maganar mutum miliyan 100 zan fitar da su daga cikin talauci. Mun dauka zai ce a'a mutum miliyan 100 din nan ga tsare-tsaren da ƙasa ta dauka na fitar da miliyan 10 duk shekara ko kuma mutum miliyan 25. Misali abin da ake fazance dan uwa mutum miliyan 98 ba su da aikin yi a Najeriya.
Wata kilu dangane da wannan ne ma yake cewa ita kanta aikin tar mambila za ta fara aiki ka inda na in auna.
To ai misali in tana so ta fara aiki dan uwa misali an karbo bashin nan ko kuma a yau gwamnati ta ce ga kudin ta dala miliyan 1 da rabi sai an kawo ta
kuke fa mayya da karbo ma bashin da ake.
A dama hamayya muna abinda muke cewa ai ba sai an ciwo bashi ba. Yanzu kudaden nan da ake ta ce an karba billions of naira, billions of dollars da aka karba a wurin waɗannan mutane suna ina kudaden nan? Ai ba inda ya kamata a zuba kudin nan a bangaren wuta. Misali in ka samu wutar dan uwa kashi 50 na matsalolin Najeriya ya tafi. Yanzu ya kamata a ce an dauki kudaden nan as of May last year billion 2 an raba gwamnati. Ai kamata a ce wannan kudin direct sun tafi a wani dedicated account wanda aka ware kan mambila din nan.
Yanzu ina makomar gobe game da mulkin gwamnatin APC ta next level.
To mu dai sai dai mu taya su da addu'a mu ce Allah ya sa a shiga lafiya, Allah ya sa ga gama lafiya. Amma ni a wannan yadda aka tinkaro za a ƙara ci wadan Najeriya bashin dala biliyan 30. Wallahi ni dai ban ga wani hubu a kasar nan ba.
To kaji fa.
Yan gogurma.
Eh to ai ba iya su kade ba. Ka san akwai wadanda ke yi wa gwamnatin fatan alheri da tsammanin shuwar abubuwa za su inganta irin su Kabiru shugaba kofar Na'isa.
Babu shakka dan jam'iyyar ABC.
Shi kansa eh dan jam'iyyar ABC ne, amma shi kansa ya gano cewa akwai kurakurai ta fuskar yadda gwamnati ke tafiya. Sai dai ya dora waɗannan kurakurai ka san ka cokan ga waɗanda suka kewaye shi shugaba Muhammadu Buhari.
yadda talakawa suka tabbatarwa da APC goyen ba suka tabbatarwa da shugaban kasa goyen ba har karo na 1 zuwa karo na 2 wanda ya dauran su ya hawo ya kai ga nasara duk kyarar da ake masa duk abin da ake masa talakawa ba su yakice shi sun rabu da shi ba in ka duba za ka 65% na voting da ake wa Buhari talaka ne amma an waye gari wayyo wannan sabuwar shekara goran da zai ba al'ummar Najeriya ya ce shi tsaro da hana cin hanci da rashawa to ai kaga talaka baya wannan tsarin abinda ake bukata dama
ma nufin ba ruwan talaka da tsaro da kuma rashawa kenan
ai dama ma tsaron amma cin hanci da rashawa da yake kasan nan da yake kakatutu idan zai yi to sai ya kamata na dawo bukatar talakawa ce kuma zan waiwayo talakawa domin duk abin da yake baya gangaro a kasa in ka lura
da ba ga tunanin irin naka talaka ba shi da alaka da rashawar da shi Buhari yake yaka kenan
bai da alaka da ita saboda shi yanzu talaka me zai
shawo ce ake ganin ta hana talakan ci gaba
ba ita bace abinda nake so ka gane wata sayukun ne suka kewaye Muhammadu Buhari wanda ana zargi tun ana zargi har kuma abu yana nema ya tabbata cewa su ta kansu take ta kansu suke yi kuma an ka lura duk abinda ake kokari aiwa talaka su ba ta ita suke su abinda suke me za su samu suna juya Buhari da suka ga dama amma duk matsalar da talaka suke ciki sun ki su nuna masa ya sauko kasa gwamnoni sun fi karfin shugaban kasa
ɗan majalisa yana jagora kace sun fi karfin
domin abinda yake cewa su yi ba sa yi yanzu ka lura wani gwamna ne yake kwana da talaka ya tashi da talaka local government an shake ta kuma har kokin taimako da ake yi na harkar noma wanda za a tabbatar da talakan da yake kauye yake karkara yake fama da kota a hannu a inganta masa kaya na noma implementing wanda zai zo ya aiki ya noma ya ciyar da kansa ya taimaki kasa duba ai
zai noma da ake cewa bunƙasa duk zance ne kenan
ba zance bane amma ina tabbatar maka cewa 70% na manoman ba a kai musu taimako yadda ya kamata su
to kaga wannan kusan gyara kayan ka ne a cikin gida
a
matsayin Kabiru shugaba dan jam'iyyar APC amma duk da haka ayan jam'iyyar PDP masu hamayya
irin su Aminu Maidawa fage kenan
suna ganin a cikin kunshin wancan sako akwai lauje cikin nadi
musamman ma dangane da kudirin shugaban na cewa ba inda zai sake neman bukatar tsayawa takara a wannan shekara ta 2023
dadin mulkin ne yasa ake cewa haka kuma wannan abu ne a kulle mun san wannan mun san siyasa mun san kukan kaba mun san na ciki abinda yake da akwai ana da niyyar za a yi zango na uku amma ba a ga karbuwar su bane a hannun al'umma kuma in ba rami me ya kawo rami da cai in aka zabe shi zango daya ba zai kara nabi ba saboda haka wanzu APC daga Najeriya abinda ya kawo jihar Kano suna zaman haya ne ana gama wannan 2020 din da uku ba wanda zai kara zabe APC ba magana ta
zango fa na farko wancan akai al'umma suka ji dadi suka sake zaben su suka ce kuma baka gani akwai yuwar APC za ta sake kara samun nasara a kakar zabe wanda zai tunkaro gaba
dadi da yunwa da rufe boda da kara farashin abinci da kuma yaya zaka yi asibiti kullun ana yawo da takarda shine za a ce APC za ta kara dawowa ai
idan dai har kuna fadar haka baka gani al'ummar kasa suna cewa kwandewa akan jiya
ga kowa yunwa ba ta da bako ba ta da yaro ba ta da babba duk wanda ka gani yanzu a Najeriya in ka samu ruwa miƙewa zai yi karba saboda me saboda an kawo gwamnati da bata da blueprint bata san mulkin jama'a ba waɗanda suke jagorantar kasar ba su da basira akan tafiyar da jama'a
amma ba su da wasu kudurori har suka kawo Najeriya ga matsayin da yanzu take kai na cigaba da ake gani
babu wani cigaba ga yamin cigaba kwaya ɗaya da aka samu a
shi bangaren noma nan da aka ce yana ta cigaba kowa ya koma
noma da kake ta magana ana cigaba ga yamin abin da aka noma yunwa aka noma da wahala ga tanan kuma tana
cikin kowa
wa haba ni maukaci ne ni zan koma gona kana ganin kirikiri duk ga mutanen duk wanda zaka ga an yi mai magana taki taki mai riga da stati wanda ya san komai shi ake ba amma manomi na gidi
Aminu Maidawa ya ji ya nemi takin ba a bashi bane
Alhaji ga manoman nan na Allah da Annabi suna yawo da fatanya da komai manomi ya san wata miliyan kaza amma noman riga da noman stati duk gashi nan sun zo sun karba kuɗi an ban mutane da yunwa mu dama duk shugaban da ya haɗi ka uku sai dai kwakura da shi kaki ji kaki gani kaki karba
haka fa
Aminu
Maidawa fage ka san ba su ganin zaro sai sun tsinka
da jar hulaya akan sa
kuma dama ka san an ce dan hamayya ko ruwa ma ka fada wai sai ya ce ka ta da kura
a to dan uwa ka manta da cewa akwai waɗanda suka fara wannan fafutuka na cewa lallai akwai buƙatar Buharin ya dora
haka ne amma kaga ai shi ba a ji daga bakin sa ba kuma ya fito ma ya ce shi babu wannan ma ra'ayi a cikin al'amarin
ko shakka babu ya baranta kansa
to ka gani amma duk da haka wai kaga bai burge ba wai sai ɗan hamayya kuma irin sa Aminu Maidawa suke ganin cewa ya ma yi kuskure da zai fito da faɗi wannan kalaya
to ina burgewa ga dangin kishiya dan uwa
to haka abin yake
haka yake
to amma mabiya gwamnatin kaga irin sa awwal al-sabuwar gandu su kuma sun ce akwai burgewa musamman game da manufofin da gwamnatin ke dauka ta fuskar kyautata rayuwar al'umma
to ai su yan cikin gida ne didi sun ce ba za a rasa wadansu bangarori da ya kamata a ce an kawo gyara a cikin su ba
shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya zo a shekara ta 2015 ya zo da abubuwa guda uku na farko tsaro na biyu haɓaka tattalin arzikin kasa na uku yaki da cin hanci da rashawa sai kuma bunƙasa harkar noma to alal hakika kowa ya ga yanda abubuwa suke tafiya. Yanzu noma ya ci gaba, galibin mutanen mu yanzu shinkafa yar gida muke ci.
Wannan kuma duk yana da nasaba da wata ilimin wasan gwamnati kake nufi ta fuskar talafa wannan bangare?
Kwarai da gaske, yanzu gashi mutane sun samu ayyukan yi musamman
ma an ce kudaden ma da gwamnatin tawari a koda a kunshin kasafin shekarar da muke ciki bai taka karya karya ba wanda za a ce zai jibance lamarin wannan bangare.
Kasafin kudin zaka duba. Saboda haka duk masu wayannan maganganun fa NPDP ne sune suke kokarin su nuna mutanen kasa cewa gwamnatin APC ko kuma gwamnatin Muhammadu Buhari ba ta komai.
Kasancewa su NPDP yana nufin ba gaskiya suke fada ba kenan.
Gaskiya suke fada ba, hamayya ce kawai.
Wato duk kalaman su babu gaskiya?
Babu gaskiya a ciki, hamayya ya ce kawai. Amma ban ce maka cewa yan kasa ba sa cikin matsi ba, hakika ana cikin matsi. Amma insha Allah bayan wuya sai dadi. In dai aka yi hakuri, yanzu ga kamfanoni na mutane suna ta ginawa na gyara shinkafan nan, ga kamfanoni na abubuwa, saboda an datse boda kowa yana kokarin haba kamfanoni cikin kasa domin yan kasa su samu aiki. Saboda haka wannan abu ne gaskiya mai kyau. Saboda haka ni ina yaba Muhammadu Buhari
ta bangaren can hanci da rashawa kuma fa zaka iya cewa za a yi
mutun nawa aka daure, kuma yanzu ma ya kare cewa akwai mutane da yawa wanda suna nan za a kama su.
Ka a matsayinka na mai goyon bayan gwamnatin ka gamsu da yadda salanta yake tafiya kenan a yaki da rasha.
Kwarai da gaske, 100%.
To kaje Awwal Ali Sabuwar Gandu, ka san kalaman nasa ba Salisu sun saje da shi kansa abin da shugaba Muhammadu Buhari yake faɗa a cikin wannan sakon na sabuwar shekara.
Ko shakka babu, domin ko ka san a cikin sakon shugaban kasar akwai inda yake cewa wannan murnar bikin sabuwar shekara da ake kusan ƴan uwa da abokan arziki kowa ya hada akan abincin cikin gida.
Kwarai da gaske,
ana wanda aka samar.
Kwarai da gaske, ma'ana abin da muka noma da kanmu na cikin gida
ko kuma wanda muka sarrafa
shine kwanukan abincin mu. Kwarai da gaske,
babu shakka.
To diddin Salisu, kaga magana ake ta abin da ya shafi jagoranci da sauke amana, a dora shugaba akan layin da ake jin cewa shine zai fi dacewa da kyautata rayuwar talakawa,
musamman wanda ake ganin yafi jibantar al'amuran al'umma.
Wannan haka yake. Kaga a siyasance a jihar Kano akwai bangarorin al'umma da ba sa mantawa da mulki irin na gwamnatin Malam Ibrahim Shekaru.
Akan haka ne ma muka karbi baƙuncin Comrade Nura Muhammad Hadija a matsayinsa na shugaban wata ƙungiya ta Sardaunan Kano Bangad a jihar Jigawa.
Wannan haka yake.
Jinjinawa mai girma Sardaunan Kano Dr. Malam Ibrahim Shekaru basa yadda ijajirce ya kuma zama zakakurin jagora wajen kyautata ba ma iya Kano ta tsakiya ba, wallahi Najeriya gaba ɗaya ma yana mata gagarumin aiki wanda ba dan ƙarfi bane, musamman in ka dauki committee sana establishment and public and service matter din wannan ba karamin abu bane yadda yake ta kai kawo tsakanin head of service na federal government da shi kansa ofishinsa domin ya tabbatar da cewa an gyara harkar pension na ma'aikata, ce da zai zama cewa kana ya gama aiki in kai retire ba tare da bata lokaci ba za a biya ka kuɗin ka. Kuma idan ka auna za ka ga cewa duyawanci ma'aikatan nan ko Najeriya ko wani irin sector wani aiki ne wanda ba a retire cikin sa, ko wani bangare in dai ya zama cewa ka ce kai ne ka tsira 35 kana aiki, ko kuma a shekarun ka na aihuwa sun kai ka wani stage dole zaka yi retire.
Ko kuma da wani abu da ake wata kallo shine Malam Ibrahim Shekaru za a ce tsohon gwamna ne shi ma yayi retire, ba ka ganin wata kallo mai daki shi yasan inda yake masa yasa kake ganin kamar ana tafiya daidai dai.
Ito ai da du ai hakan ba ta faru ba, misali sai da Allah ya kawo shi yake ta kokarin yadda za a gyara harkar pension nan musamman a tarayya. I tabbatar da cewa dukkanin ma'aikata na kowane paratotus na federal government da kayar taya zai zama kafin gumin jikinka ya bushe an biya ka haƙinka, ba dan komai ba, saboda kai ma ka je ka tallafi karatun ƴaƴanka da wasu abubuwa na family. Wannan shine babban abin da zai Allah ya sa wa gwamnati albarka, albarka ta gewaye gwamnatin ya zama kullun ana samun cigaba. Ka dauki lokacin yana gwamna man, ai zamanin yana gwamna, ai an yi abubuwan da ba su da iyaka. Ka tuna wa mai girma Sardaunan Kano nan shine homu ta da iya kokari ya hada kan kungiyoyin addini a jihar Kano, an samu ci gaba fede da ba zato. Ga zauren sulhu local government 44 a jihar Kano da wannan zauren sulhun da ya hada, wallahi an kara samun cikakken zaman lafiya a Kano, an kara samun cikakken hadin kai a jihar Kano. Wannan abu ne da zamu yi alfahari da shi, ba karami ba.
Comrade Nura Muhammad Hadija,
shugaban kungiyar Sardaunan Kano Bangad a jihar Jigawa.
To kaga a yayin da ake yaba shi Malam Ibrahim Shekaru da ganin nagartarsa a jagoranci wajen kyautata rayuwar talaka, akwai bangarorin da su kuma suke jin cewa wakilcin al'umma fa yana samun rauni. Kaga kalaman Sha'ibu Mai Gado Kamariya
honorable
martani ne akan wanda suke ganin baitan wakilcin honorable Abdullahi Mahmud Gaya a yankin Gaya a Jinge Albasu.
To ai ya ce ƴan siyasa ne da ba su da sana'ai, dan haka ne ma yake shawartar su akan lalle ya kamata su rungumi sana'a
haka,
ba siyasa kadai ba.
Duk wanda ya san zai shiga siyasa ya daure ya kama siyasa, kuma ya kama kasuwanci, kuma ya kama noma, mutumin kauye ne. Na yi mamakin yan media musamman na gai ajin ji albasu je na ji wani ya shigo ta inda ya shiga ba ta nan yake fita ba ni wannan abu ya banta kai ciya ba mamaki a duniya ya ilahi mutumin da ya rike ka ita muke ka shekara 7 yana kasa ma iya maka Allah sunna 2020 ya baka sabur mota kasayar ya baka babur kasayar larura ta kama ka yayi dawainiyar asibiti duk abin da ya kamata yi na girma da arziki yayi dan kawai ka je gurin sa ka ce ita maka maka da kudi naira 500 idan ga cirewa a 2000 nan ya ce ba haka rayuwa take ba kawai sai ka shiga ka dinga cewa ya daurawa ne ya da kiwa ne ya
ba kai me cece hujja ka cewar hakan ta faru
hujja ta ni garanti ne ga nauni ko ba jiyo bane to da wanda nake gayawa wanda yake wannan magana jiya mulki Allah ke bawa bawa ba wanda tijo ba wani mutum ba ba wasu yan kasuwa ba
dalilin dan ya fadi wasu abubuwa ne na gyara a cikin sha'anin mulki ko jagorancin al'umma ba
babu wani gyara mutumin nan da Allah ya taimake shi cewa ya rike amana to billahi lazi la ilaha illa da yanzu matsayin sa ba haka yake ba a gurin Abdullahi Mahmud saboda haka shi Abdullahi Mahmud baya tunanin ma wani mutum a gaban sa Allah ke bawa bawa mulki kuma shi ya bashi je ya bashi gobe jibi ma shi zai bashi
to amma dan kawai ya kasance yayi masa wadancan abubuwa da kalisafa a baya shikenan ba za a yi masa gyara akan yadda yake jagorantar al'umma ba
a jagorancin al'umma da Abdullahi Mahmud yake san barka shekara 4 tafi shekara 12 da muka gani a baya naji ya fito iya kiran Abdulaziz Garba ga fasa fito takara Abdulaziz wakilin mutanen ajin gine kuma yana speaker a jihar Kano gaba ɗayan al'umma jihar Kano sune majalisa biyayya har yanzu bai fito ya ce zai takara majalisa tarayya ba
dan ga fasa zai takara kai da kenan shi kansa ya fi Abdullahi Mahmud ga nagarta
sai lokaci yayi idan lokaci yayi al'ummar ga ajin gi albasu sai su tantance ne abin mamaki Abdullahi har yanzu iya siyasa bai daina kasuwanci ba ƴaƴan Abdullahi ɗaya ma malamin makaranta ne amma wannan fa mai magana jiya ba aikin fari ba na baki ba sana'a ba noma sai ba ni bani ayazu billahi
Shaibu mai gado gamariya kenan
daga karamar hukumar Gaya
wannan haka
kana mancewa da honorable
wato honorable ne
babu shakka ai kansila ne
gaskiya ne kuma
to da wannan dan uwa mu ƙara nausawa mu yi gabas
ina fahimce ka yankin takai da Sumaila kenan
yankin da Shamsu Shehu Guma ya fito kuma ya zo dauke da wani sako na banta kai cikin abubuwan da suke faruwa a wannan yanki
a siyasance ba
wanda yake cewa rijiya ce take ba da ruwa
amma guga yana hanawa
dangane da kayan tallafi da wakilin sa a zauren majalisar ƙasa wato Shamsuddin Bello Dambazau
yake bayarwa
ga al'umma a wannan yanki
irin abun takeicin da muka gani yayi yawa a cikin garin Huguma karamar hukumar ta kai dan majalisa tarayya ya bada gudunmawa 100% domin a tallafa mutanen da iftila'i ya fada musu a harkar ruwa da iska amma abun takeici shine mutanen da ya kamata a tallafawa ba su aka tallafawa ba wasu waɗanda ba su da ruwa da tsaki su aka tallafa akan wannan harkar
kana nufin rijiya ya bada ruwa guga ya hana kenan
insha Allah wannan magana ba gyara a ciki saboda akwai mutanen da dama wannan abun bai shafe su ba amma sun shiga ciki sun yi kane kane a ciki sannan kuma sun hana wanda suke da ruwa da tsaki a ciki mutanen Huguma kwana duka ba su samu wannan tallafi ba kuma wannan iftila'i ya fada musu sannan kuma na langwami ba wanda aka bai ko mutun daya wannan abun takeici yayi yawa
yanzu me ya kiran ku ga shi wanda ya bada wannan tallafi
kiran mu ga shi shine ya kamata yayi tsananta bincike a cikin ina aka yi da wannan kaya sannan kuma yayi bincike akan mutanen da aka bayo kaya ya suka yi da shi wannan shine gudunmuwar da nake nema ga dan majalisar tarayya da ya tallafa sannan zamu bi haƙin wannan ta kaya zamu rubuta takardu mu mika ga sauran mutanen da muka san za su bi mana haƙin mu akai tare da hukumar da ta dace ta daukan mana haƙi akan wannan kaya muna takeici da mutanen Langwamu da Kwana da ba su samu wannan kaya ba ko da mutum ɗaya ba wanda aka bai wannan tallafi sannan an yi wannan abu ba sanin dagaci ba sanin mai unguwa gaba daya lokacin da abun ya faru an neme su domin su sa hannu tare da wasu abubuwa da ya kamata su gani lokacin da za a yi rabon babu wanda aka nema daga ciki ba a nemi mai unguwa ko dagaci ba saboda akwai wata kungiya a ciki shi yasa muke kira ga dan majalisar tarayya bayan godiya da zamu maka da irin namijin kokarin da kai mana na wannan aiki na nemo mana wannan yanci a wa hukumar Sema to wannan kaya yazo mun gani mun tabbatar muna daya daga cikin mutanen da deputy governor ya kaddamar da abun a gaban mu tare da gaban al'umma sannan ya faɗi irin abubuwan da za a biya al'umma amma abun takeicin shine jarkar mai daya sai a biya mutum 8 a madadin kayan da za a biya mutum daya sai a biya mutum 5 wannan abun takeici yayi yawa
Shamsu Shehu Huguma sai dai a yanda yake wannan magana akwai irin su Bello Zakari
sakataren hadakar kungiyar kasuwannin waya ta jihar Kano
wanda kuma kaga yazo ne da sakon jan hankali cewar kada abokanan sana'ar su fada tarko na waɗanda suke sayar da fam na mallakar kasuwa ko teburi a wannan sabuwar kasuwa da ake ginawa ta zamani ta Dangoro
babbar kasuwa a nan jihar Kano kenan
haka
ko su bata gari wanda suke sayar da fam da zumma cewa za su samu mutane shago ko wani guri a sabuwar kasuwar duniya ta Dangoro dake kan titin Zaria Road.
Kana so ka ce ba ku san su ba?
Gaskiya ba mu san su ba. Yanzu dan haka nake kira da ƴan kungiya da duk wanda yazo ya same su dan su sai form da su ga mana, sannan kuma su ma masu sai da form ina gargadin su da su kiyaye ko su fuskanci fushin hukuma. Sannan wannan abu da wayannan bata gari suke suna kokarin kawo nakasu ne ga ci gaban da gwamnatin jihar Kano karkashin Kadimul Islam daga Abdullahi Umar Ganduje ta kawo tare da haɗin gwiwa da wani kamfani Brian and Hamas.
Amma misali a duba da ko uwar kungiya ce ta ƙasa a ka sauran kasuwanni na nan jihar Kano, misali ba su da hurumin da za su iya zuwa su je su buga wannan a takardar sheda su ga ƴaƴan kungiyar su sun mallaka.
Ba su da hurumi, dan haka ne ma nake kira da duk wanda ya biya kaso 10 cikin 100 na adadin shago da ya garzayo babban ofishin kungiyar da ke harabar kasuwar duniya ta Dangoro dan a bude masa file, sannan kuma a bashi takardar sheda wato comfort letter.
Amma misali wani in yaji kuna wannan ikirari zai ce su waɗanda suke raba wancan form kun ma san su kenan.
Eh to har yanzu dai bamu san su ba, amma ina gargadi da duk wanda ya san ma yana yin wannan abu da ya daina, dan in ba haka ba zai fuskanci fushin hukuma.
Zuwa yanzu kun ga irin samfurin yanda wannan form din yake ne?
Eh mun sa dai a bincika mana.
Amma ba ku binciko ba, kuka zo kuma kuke maganganu akai.
Ai shi yasa ma muka zo da sauri-sauri, dan kada ma abun ma a zalunci wasu membobin mu daga ciki. Dan haka ma nake amfani da wannan damar da na sanar da dukkanin ƴan kungiya masu hada-hadar waya ta jihar Kano da duk wanda ya biya kuɗin a ranakun Laraba, Alhamis, Juma'a, Asabar, duka da misalin karfe 2 zuwa 6 na kowace rana zai iya zuwa ofishin zai samu mutane a gurin.
Bello Zakar kenan, sakataren hadakar kungiyar kasuwannin waya a nan jihar Kano, wanda kuma da kalaman nasa ne dan waya kamata mu ji labulan shirin a wannan lokaci.
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Haka yake, tumi sauraro a madadin jagora Nasir Salisu Zango da kuma shi Salisu Bafayo da muka gabatar da shirin tare, sai sauran abokan aiki Khalid Shattima, Adam Suleiman da Ma'um Suleiman, Ibrahim Isaac dan Uwarno, nake mana fatan za mu yi hutun ƙarshen mako lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.